sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 23 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
Kwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus. Shugaban Joe Biden mai jiran gaduwa a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka a kan baki da ke shiga ƙasar.
To madalla, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi yunƙuri da ƙullo da sabbin dabaru da za su kai ga daƙile ayyukan mahara da 'yan ta'adda a ƙasar. Fetur Janar Muhammad Aduni ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar a headquarter 'yan sanda ta Katsina. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa a hukumce, hukumar zaɓe ta CENI a jamhuriyar Nijar ta fitar da sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi da aka yi, inda jam'iyyar mai mulki ta CENI ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu. Sannan kuma muna tafe da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kwararru masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Kwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun fadawa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kusan kashi 71 cikin 100. Sabon nau'in cutar na coronavirus ya bazu a kudancin Birtaniya a 'yan makonnin nan, abinda ya sa sama da kasashe 40 suka hana matafiya daga Birtaniya zuwa kasashensu. Singapore da Philippines da Korea ta Kudu sun shiga jerin kasashen a jiya Talata. Kasar Singapore ta sanya dokar hana duk matafiya daga Birtaniya shiga kasar har sai yadda hali yayi daga tsakar daren yau Laraba. Philippines kuma ta dakatar da dukan jiragen da za su taso daga Birtaniya zuwa kasar daga gobe Alhamis, jajibirin ranar Kirsimeti. Haka kuma Korea ta Kudu ta dakatar da tashin jirage daga Birtaniya har sai ranar Alhamis mai zuwa, wato jajibirin sabuwar shekara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kuɗin shekara na dala triliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kuɗi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kuɗin shekara na Amurka, kamar tallafin soja ga Masar, ware kuɗaɗe don wuraren adana kayan tarihi da ɓangaren noma da raya gandun daji. Babban dalilin kin amincewarsa da kuɗin tallafin coronavirus shine abin da ya ce taimakon kuɗin da za a ba masu ƙananan masana'antu da annobar ta shafa sosai ya yi kaɗan, da kuma yawan kuɗin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye. Kudirin, wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba, ya haɗa da dala 600 da za a ba galiban Amurkawa, rabin kuɗin tallafin da aka ba 'yan ƙasar a watan Maris. Trump ya ce kamata ya yi a ba 'yan ƙasar dala 2,000 a wannan karan. Shugaba Joe Biden mai jiran gaduwa a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka a kan baki da ke shiga ƙasar. Yana mai cewa za a ɗauki matakan a hankali, ba cikin sauri ba kamar yadda ya yi alkawari a yaƙin neman zaɓensa. Abinda kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyon baya a ɗauki matakin cikin sauri daɗi ba. Kalaman da Biden ya yi a jiya Talata sun nanata waɗanda wasu manyan masu bashi shawara a fannin manufofin harkokin waje suka yi a wata hira da kamfanin dillancin labaran EFE na ƙasar Spain a ranar Litinin, abinda ya takawa ƙoƙarin sauya manufofin Trump a kan masu neman mafaka barki. Susan Rice, wacce za ta zama mai bada shawara a ɓangaren manufofin cikin gida, da Jake Sullivan, wanda Biden ya zaɓa a matsayin mai bashi shawara a ɓangaren tsaron ƙasa, da shi kansa Biden ɗin, sun yi gargaɗin cewa ɗaukar mataki cikin sauri ka iya janyo babban ƙalubale a bakin iyakar. Da yake magana da manema labarai daga Wilmington a jihar Delaware, Biden ya ce ya riga ya fara tattauna batun da shugaban Mexico da kuma wasu abokan hulɗarsa da ke yankin Amurka na Latin akan tsari da lokacin da ya dace a ɗauki matakin a kuma yi komai yadda ya kamata.
Tonan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi yunkuri da kullo da sabbin dabaru da za su kai ga dakile ayyukan mahara da 'yan ta'adda a ƙasar. Speto Janar Muhammad Adune ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar a headquarter 'yan sanda ta Katsina. Wakilin murya Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Cikin jawabin da ya yi wa manyan hafsoshin 'yan sanda a headquarter rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da suka hada da DPOs na wato shugabannin division na fadin jihar mai na hukumar mulki 34. Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya ce harkan tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda, kuma wajibi ne gare su su zage damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da dakile ayyukan ta'addanci.
Recently, we've seen act of banditry moving from the epicenter that we used to know and they are converging in Katsina State. And we have resolved not to allow that, and not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, our cooperative partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies.
Sabata da nan an san da ya ce a ƴan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma, sabanin inda aka saba jin duriyar su a arewa maso gabbas da kuma sauran wasu sassa, yanzu sun fara taruwa a nan jihar Katsina. A saboda haka ya ce Sabata General ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba. Don kuma mu cimma burinmu na tsaro, ya zama wajibi gare mu, mu 'yan sanda, mu zage damtse, mu sake salo tare da dabarun dakile ayyukan ta'addanci ta hanyar haɗa hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na fadin tarayyar ƙasar nan da kuma abokan hulɗa, wato ƙungiyar Miet Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. Ta wannan hanya ne kawai, inji Speto General, 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana masu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan, inji shi, shine dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Sani Malumfashi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta tura wasu jiragen ruwan soja da wata tawagar sojojin ruwa gabar tekun Somalia don su taimaka a wani shiri na kwashe ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa wasu wuraren a gabashin Afirka. Wasu jiragen ruwan sojan Amurka biyu sun isa gabar tekun Somalia ranar Litinin, inda suka haɗu da jirgin ruwan sojan USS Herschel Wood Williams wanda ya isa yankin ranar 16 ga watan Disamba, a cewar rundunar sojan AFRICOM. Jiragen ruwan na taimakawa ne a shirin Octave Court da zammar kwashe sojojin Amurka daga Somalia, yayin da suke ci gaba da yin matsin lamba akan 'yan ta'adda da kuma taimakawa dakarun ƙawance, a cewar Pentagon a wata sanarwa. A watan Nuwamba ne aka sanar da cewa shugaba Donald Trump na Amurka na shirin rage yawan dakarun Amurka a Somalia a zaman wani ƙoƙari na janye sojojin ƙasar a duk inda suke a faɗin duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin ya sauka daga kan mulki ranar 20 ga watan Janairu. Kimanin sojojin Amurka 700 ke Somalia don su horar da dakarun ƙasar su kuma yi yaƙi da ta'addanci. Yawan al'ummar Amurka ya ƙaru da kaɗan a cikin aƙalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020, a cewar alƙaliman da hukumar ƙidaya ta Amurka ta fidda a jiya Talata. Wani lamari da ƙwararru a fannin ƙididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cik shekaru da yawa da suka gabata saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haifafan da ake samu. Amma mace-macen da aka samu dake da alaka da annobar coronavirus sun kara rage karuwar al'umma a cewar William Frey na shirin wata cibiya da ake kira BMP a takaici. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi 0.35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.1 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummar ta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar gidayar.
An gaishe ki Maryam Dauda. To a hukumce hukumar zabe ta CENI a Jamhuriyar Niger ta fitar da sakamakon zaben kananan hukumomi da na jiha-jiha da kansiloli da aka yi a ranar 13 ga watan nan na Disamba, inda alƙalma suka nuna jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu. Sai dai jam'iyyun adawa na ƙarofin an tafka magudi a zaben, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aiko mana daga birnin Yamai.
Kodayake an riga an fitar da sakamakon zaben a baya, amma a yau ne hukumar ta Seni ta fitar da shi a hukumance. Malam Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar ta Seni.
Yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai parti na faru wanda ya zo na faru shine PNDS Tarayya. Suna da kujeru 2769. Akwai wanda partin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine MNC da Nasara, tana da kujeru 358. Kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine MPN Jamhuriya, tana da kujeru 356. Kuma ta hudu akwai kungiyar Modern Falumana, tana da kujeru 268.
Dangane da sakamakon zaben jiha-jiha, a nan ma jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ke gaba kamar yadda ya yi karin haske.
A wannan ma parti ne meti shi ne ya samu galaba. PNDS Tarayya tana da kujeru 62, Modern Falumana tana da 40, RDR Canji ita ma tana da 40, MNC Nasara tana da 13, kuma MPN Kishin Ƙasa tana da 10. Cikin kujeru 200.
Haka zalika a zaɓukan kansiloli ma a cewar hukumar ta Seni, jam'iyya mai mulki ce ta yi jagaba. To sai dai jam'iyyun adawa na korafin cewa magudi kawai aka tafka wajen samun waɗannan nasarori. Bana Ibrahim jami'i ne a babbar jam'iyyar adawa ta Modin Lumana.
Zaben ƙananan hukumomi da sun ka yi an ka koma daji cikin tunda an san cikin birane ba ya sata, sun ka je daji. Wanda ma bai kai ba ya yi zaɓe, wanda ke da shekara 7 ko 8 an ka sha ya yi zaɓe.
To sai dai hukumar ta Seni ta ce ba ta da masaniya dangane da waɗannan ƙorafe-ƙorafe.
Gaskiya ni ban samu wani rahoto ba, ba mu samu wani shaida ba da an yi makuɗi.
To fitar da sakamakon zaɓen da hukumar ta Seni ta yi a hukumance a yau na zuwa ne yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan kafin a kara a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa, wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Disamba. Inda anan ma jam'iyyar ta PNDS Tarayya ta ce za ta yi wa jam'iyyun adawa puntinkau. Tahiru Garka babban jami'i ne a PNDS Tarayya.
Akwai alamu sun nuna abinda sun kai to ƙuri'o'i waɗanda an ka kaɗa na ƙananan hukumomi sun nuni abin nan mai yiwuwa ne. Muna iya lashe zaɓen nan tun zagaye na farko.
To amma Bana Ibrahim na Lumana cewa yake.
Wannan abu shi za mu hanawa bi iznillahi ta'ala.
To mataki na gaba da za a dauka dangane da sakamakon zaben na ƙananan hukumomi a cewar hukumar ta Seni shine za a mika shi ga kotun da ke kula da zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar Niger, wacce ake kira Tribunal Grand Instance, domin a tantance sakamakon zaben ko an yi sa bisa ka'ida. Mahmud Lalo daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Aida Mahmud Lalo da ya hada ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar motar VOA akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku dadi gyara zama dan shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da marincin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yamaci za mu yi duba ne akan cin zarafi a zamantakewar aure ko wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. Da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikan domin tsamo ƴan uwansu daga cikin kangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki. Abin da ya sa kenan Mastery Institute of Applied Psychology ta shirya wani taro domin mata a nan Abuja. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Maryam Gwandu, a game da makasudin shirya irin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamaci.
Ina ɗaya daga cikin organizers kamar idan kana da matsaloli ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa kuma ta yaya za ka yi improving akan.
Kun cikin yi bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure
sosai,
wanda wasu suka yi amanna cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya.
Abinda ake cewa premarital counseling, shawarwari da kuma lurar da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne, yadda aka girmar da ni daban da yanda shi ya samu tashi tarbiyya. So muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba. So daga baya mun rabu na sake yin wani aure. Shi ma haka nan, saboda ba mu fito daga wuri ɗaya ba, al'adunmu ba ɗaya ba, muke ta samun matsaloli. Sannan kuma idan har values ɗinki are totally different from that of your spouse, values da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwar ki, idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din, to za a samu matsala, za a yi ta samun clashes. Sannan akwai abin da muke cewa a Turanci, you cannot do marriage all by yourself. Ba za ka iya yin aure kai kadai ba, duk da cewa a wuraren mu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bare kenan a cikin aure. To wannan maganar ba gaskiya bace. Kana buƙatar abin da yasa, the question is wane ne ya kamata ka kawo cikin lamarin aure? Shi ya kamata ka sani, ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harkar aure. Ko ta yanda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata.
Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Wani lokaci a daga gani namiji ne yake cin zarafin matarsa, wasu sa'ilin kuma sai ki ga matan ne. Ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi. Idan mace ce wani za ki gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi, ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje. Shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa, ya ki barin ta ta yi mu'amala da ƴan uwansa. Mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan lamarin.
Kamar misali yadda nake ce miki, premarital counseling yana da kyau. So idan kuka zo under premarital counseling, akwai abubuwan da idan aka tambaye ki, aka tambaye shi, zaki san cewa maybe yes, you can come and have a common ground, you can work on those issues. Sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan, aka ci gaba da shirin auren nan, aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin, to za a samu matsala. Kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini, na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba, yana ganin a'a ki zauna gida, aike mace ce you belong home. Gane to irin waɗannan, ko kuma mace kina aikin gwamnati ko kina son kina ra'ayin ki ci gaba da karatu ko kuma ki wani aiki ko kuma wani businesses, you know, ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba, o lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba, ko kuma za ki yin sana'o'in ki ba. To idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin premarital counseling, ya ta iya zama matsala. Idan ba a samu yarjejeniya ba, kin nan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi. To ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo nace mishi sannu da zuwa, na dauko ruwa na bashi ma yana iya watsa mu. Sai ce ai bai tambaye ni ba. Kin gane? Sai ce ai ban ce miki bani da kafa ko bani ya tashi in je ruwa. Duk wannan yana daya daga cikin cin zarafi. Kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsantsawan lokaci ba, aka zo aka yi gaggawar yin, ko za a iya samun matsalo. Lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su. To idan aka samu dan wannan rata tsakanin ka, aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafi yadda a wurin, to shine za ka iya fahimta. Saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace, za ki iya gani ya sa sun taso da zahirin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambaya. To duk wannan is a red flag, yana nuni da cewa mutum nan yana da matsalar na anger issues, and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka yi handling wannan problem. Saboda idan ba marriage counseling ka je ka auri wani mai zahirin zuciya, mai zahirin rai ya tashi ya yi ta wa'annan abubuwan nan, he is totally a stranger, ba wanda ka sani ba ne, ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwar ka da shi ba.
Dr. Amina Ahmad Shehu likita ce, kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
Amma a kwanan nan za ka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abinda ke damun mutane, matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu. Mutane suna ɗaukan abu a zukatan su, abubuwa na damun su, sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba, hawan jini ya damu mutane da sauransu. Saboda haka inda na samu kaina yanzu, ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu jikinsu ba, amma kwakwalwarsu ba. Saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga ba ka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa, saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu.
To me kuke fatan cimmawa da wannan taro?
Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala, a wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu, taimako. Sannan kuma za a taimaka mishi da therapy, inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwarsu tun lokacin da yana yaro, waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu, su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa, ba aure kadai ba amma har da aure. Misali, wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi, idan mace ce za ta dauki cewa aure ya haka ne aka yi, don haka za ta yi aure, miji yana cin zarafin ta amma za ta yi dauki wani mataki, saboda haka ta ga ana yi. Dan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi, so sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi. Idan namiji yana da iko a gidan shi, don haka ya kamata ya nuna shi ya isa, zai nuna ikon nan, zai da cin zarafin matar shi ma, saboda haka ya taso ya ga ana yi a gidansu. Yara suna koyon abinda suka ga uwayensu suna yi, ba wai abinda uwayensu suka gaya musu cewa su yi. Kuma wani lokacin ma za ki ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa'ensu abubuwa, amma ya ce ya tsani wa'annan halayen, ya ce ni ba zan taɓa ya yi tolerating wannan ba, idan mace ce misali, amma she is saying it consciously, amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shi ne normal.
Ta yaya yanayin halin da mutum yake ciki yake kai ga yake kai shi ga ci zarafin wani? Wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa, hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta irin wani abubuwan da suke damun mutane, balle mata da yara a yanzu. Kuma abu ɗaya, mata ba su da ƴancin kansu. Allah ya halicce mu mata da maza, ya halicce mu duka kowa da ƴancinsa, ya ɗora maza a kan mata, amma ba cewa mata ba su da ƴancinsu ba. Saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce, me addinin mu yake koya mana, ba abin da aka wasu suka gaya mana ne ba, amma mutum ya yi karatun nan, ya yi karatun addini, shi ne ma mafi mahimmanci. sannan karatun boko. Dan mace ta tashi ta yi karatu, ta san yadda za ta kare haƙƙin kanta, ta san yadda za ta kare haƙƙin ƴaƴanta da na iyalinta, ta san yadda za ta iya riƙe aurenta zamantakewa aure, in aure ne tun ma ba aure ne, ta san yadda za ta iya riƙe kanta, ta yi sana'a, ta tsaya ta kare haƙƙinta, ta kare na jama'a, yadda za a samu zaman lafiya, a samu ragin abubuwan nan da suke damun mu, ko irin su fyaɗe ɗin nan da yadda ake cusgunawa mata wasu lokuta, ana hana su yin abubuwan da ya dace.
A nan za mu ta sa'aya a cikin shirin ciwon ya mace a yau, sai a tara da mu a makon gobe domin ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leather's question, ni Aisha Mu'azu nake cewa a kasance lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Matina, yace salon VOA Hausa, amincewa da kasafin kuɗin ƙasarmu Najeriya na shekara ta 2021 da majalisar dattawan ƙasar suka yi yayi daidai. Muna addu'ar Allah ya sa mu talakawar ƙasar mu gani a ƙasa, saboda an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Game da kasafin kuɗin ƙasarmu, kowace shekara muna jin ana kasafin kuɗi, amma mu talakawan ƙasar ba mu amfana da kasafin kuɗin. Allah ya sa a wannan karon ta sauya zani, mu gani a ƙasa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Muhammad Ibrahim Macina da Inusa Barma Macina, suka ce VOA Hausa, Allah ya kama da ƙarshen wannan matsalar ta garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ya zama ruwan dare a sassan ƙasarmu Najeriya, ya kuma kawo mana da wamammen zaman lafiya mai ɗaurewa a ƙasashenmu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Sheikh Mahuta, ya ce harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Bosuwa da ke jihar Jigawa wani abin Allah wadai ne, kuma hakan ya nuna a fili yadda matsalar ke ci gaba da yaduwa a yankin arewacin ƙasar. Da fatan gwamnati za ta farka daga barci domin shawo kan wannan matsalar tun kafin a ce wankin kula ya kai dare. A sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da kuma Zaidu Bala Kofa Sabuwa, suka ce matakan da hukumomin Najeriya suka ɗauka na hana tarukan jama'a da rurrufe wasu wurare, ciki har da makarantu da ma'aikatu, a ƙoƙarin yaƙi da coronavirus karo na biyu ya yi daidai. Da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Musa Wada da Hashim Abdullahi da kuma Ishaku Mai Shago, suka ce salon VOA Hausa, to muna addu'a Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto da kuma sauran garuruwa baki ɗaya. Amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Ramin Hudu Haɗejiya, ya ce muna fatan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta kauce wa duk wata hanya da za ta sanya azawa al'ummar Najeriya kulle sakamakon cutar coronavirus, domin yin hakan zai iya sake jefa al'umma cikin ɓauyacin hali idan aka yi la'akari da yadda jama'a ba su gama farfadowa daga kulle da ya gabata ba. A maimakon haka, ina shawartar mahukunta da su fito da wasu hanyoyi na musamman da jama'a za su kare kansu ba tare da an sake kora jama'a gida ba. To madalla, yanzu sai labarai a takaice.
Ƙwararrun masu bincike a Birtaniya sun ce sabon nau'in cutar coronavirus ya fi yaduwa sosai fiye da sauran, kuma ta yiwu yara su fi kamuwa da shi. Ƙwararru a fannin kimiyya na kungiyar NERVTAG sun fadawa manema labarai a farkon makon nan cewa sabon nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kashi 71 cikin 100. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kuɗin shekara na triliyan 1.4. A wani lamari na daban kuma, shugaba Joe Biden mai jiran gado a Amurka ya ce zai ɗauki tsawon watanni kafin a sauya wasu matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka akan baƙi da ke shiga ƙasar. Yana mai cewa za a ɗauki matakan a hankali ba cikin sauri ba, kamar yadda ya yi alkawari a yakin neman zabensa. Abinda kuma ta yiwu ba zai yi wa wasu masu goyon baya a ɗauki mataki cikin sauri daɗi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 3:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel C. Brown wanda ya hada shirin, da engineer mu na yau ni ce taku Binti Esteru nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum. Yanzu kuma sai a dakace shirinmu na yau da gobe.